Umina ita ce wacce take kiyaye haƙoƙin ƴaƴanta, kuma take kyautata riƙo wa ƴaƴanta da tarbiyya wa ƴaƴanta. Wannan duka ɗaya bayan ɗaya za mu zo mu duba su ta yadda abin zai fito mana sosai. Sannan kuma daga cikin siffofin mace mumina ita ce wacce take kyautata maƙwabtaka wa maƙwabtanta, maƙwabtanta ba sa kuka da ita. Wannan siffarta ta biyar kenan. Siffa ta shida cikin siffofin mace mumina ita ce wacce take kiyaye bakinta, ba ta maganganun da za su kusata Ubangiji, ba ta gulmar wata, ba ta yi da wata a bayan idanta, ba ta maganganun da ba su da tasiri, ba su da amfani a rayuwarta. Sai siffa ta bakwai cikin siffofin mace mumina ita ce take rintse ganinta, batta kallon siffa ta bakwai cikin siffofin mace mumina ita ce take rintsa ganinta, ba ta kallon ababen da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta mata. Wannan za mu zo mu duba bayani a kai. Sai siffa ta takwas cikin siffofin mace mumina ita ce take kiyaye kunnuwanta, ba ta sauraron abubuwan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta mata. Wannan shi ma za mu zo mu duba bayani a kan wannan. Sai kuma siffa ta tara cikin siffofin mace mumina ita ce wacce take kyautata mu'amala wa danginta. Sai siffa ta ƙarshe, wato siffa ta goma cikin siffofin mace mumina ita ce mai kyautata mu'amala wa dangin mijinta. Dangin mijinta ba sa kuka da ita, ba sa tir, ba sa Allah wadi, ba sa wance banta da kirki, wance tana da baƙin hali. Wannan ba siffa ba ce cikin siffofin mace mumina. To waɗannan su ne siffofi guda goma a taƙaice, waɗanda duk wacce ta yi ƙoƙarin siffanta da su, to wannan ko shakka babu mumina ce. Kuma duk wani tanadi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wace matoye wa mace mumina, to wannan mata za ta dace da wannan tanadi. Yanzu ‘yan uwa sai mu duba waɗannan siffofi ɗaya bayan ɗaya mu kalle su. Siffa ta farko da muka yi bayani cikin siffofin mace mumina muka ce ita ce wacce take kiyaye haƙoƙin Ubangijinta. Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda bayani ya gabata a baya, ya halicce mu ne don mu masa bauta, kamar yadda ya bayyana cikin suratu Dhariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci mutum da aljan ba sai don su bauta mu. To saboda haka mumina ita ce take taƙaita ibadarta wa Ubangiji. Mace mumina batta shirka. Shirka shine ɗaukan haƙƙin Ubangiji a ba ma wani, ko kuma haƙƙi ne na Ubangiji sai a daidaita shi da wani. Wannan ita ake kira shirka. To mace mumina batta shirka. Sannan kuma ayyukanta da take yi tana ƙoƙarin ayyukan su zamanto wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala kawai take yi wa. Allah maɗaukakin sarki duk wani aiki da bawa zai yi ya fi so ya keɓe shi da wannan aiki, kar ya zamanto wani yana da rabo cikin wannan aiki nasa. To shi yasa Allah maɗaukakin sarki cikin hadisul Qudusi yake cewa ana aghna shuraka'i ani shirk, ni mafi wadatuwar abokan tarayya partners akan a sanya mun partners, a sanya mun tsaran tsare ku, a sanya mun sa'o'i. Allah ya ce na wadata daga wannan. Allah ba bukatan tsara, baya bukatan sa'a, baya bukatan partner. Yace ana aghna shuraka'i ani shirk, ni mafi wadatuwar abokan tarayya da sa'o'i ne wajen tarayya. Yace man amila amalan, duk wanda ya aikata wani aiki wanda ni ya kamata yi wa ni kadai, asharaka bihi ma'i ghairi, ya hada ni da wani na cikin wannan aiki, Allah madaukakin sarki ya ce taraktuhu wa shirku, na bar shi da wannan aikin nasa bana bukata. To mace mu'mina aikin ta in ta tashi tana kokarin yi wa Allah shi shi kadai ba tare da wani ya samu rabo cikin wannan aiki ba, domin Allah madaukakin sarki cewa yayi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a, ba umurci bayi ba wato bayin Allah kenan, illa liya'budullaha face su bauta wa Allah madaukakin sarki mukhlisina lahu ad-din suna mai takaita addini da ibadarsu ga Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadensa, hunafa'a addini wanda yake miƙaƙƙen addini wanda babu karkata cikin sa. To mace mu'mina haka ibadarta take, mace mu'mina batta yin abu da mutane su ce kai wancan na akwai takawa, wancan na akwai imani, wancan akwai tsoron Allah, wancan akwai kaza, a bata yin abu dan wannan, tana yi ne dan ta samu yardan Ubangiji, tana yi ne dan Ubangiji ya jinjina aikin ta, dan Ubangiji ya gode ma wannan aiki nata, ba tana yi bane dan mutane su jinjina su gode, bata bukatar godiya ta mutane, godiyar da take bukata ta Ubangiji ce subhanahu wataala, domin mace mu'mina ta san cewar mutane ba a iya musu duk abin da kai wai dan ka burge mutane to ba za ka iya musu ba, in ka iyan ma wani to wani ba za ka iya masa, in ka burge wani wani ba za ka burge shi ba, Ubangiji shine komin kashin abin da kai zai burge Ubangiji, kuma Ubangiji zai jinjina. To mu'mina tana da masaniya akan wannan cewar mutane fa ba a iya musu, lokacin da kika fito kina yin abu wai dan ki burge wance da wani, ki burge su wane da su wance, to idan kin burge wane da wane wanin fa ba wani wanin fa ba lallai ki burge shi ba, in kin burge wance da wance wance kuma fa ba lallai ki burge ta ba, wasu in kin burge su wasu kuma a lokacin ma suke kushe ki suke aibanta ki, wane ne zaki aikin ki gaba daya, aikin ya yaba ya jinjina, komin yawan aikin komin kashin aikin ya jinjina wannan aiki naki shine Allah subhanahu wataala. Saboda haka mu'mina bata yin aiki dan wani ya yaba, bata yin aiki dan ya burge wani, bata yin aiki dan wani ya gode, a'a tana yi ne dan Ubangiji subhanahu wataala ya yaba, tana yi ne dan Ubangiji subhanahu wataala ya gode, tana yi ne dan Ubangiji subhanahu wataala ya jinjina wannan aiki nata. Uba da da sun tashi za su yi tafiya wata rana, sai uban ya ce wa dan yau zan baka darasi, yau zan baka darasi a tafiyar nan tamu da zamu, dama tafiyar tasu da za su yi da jaka ne guda daya, uban sai ya ce wa dan haukan jakar nan mu tafi, dan sai ya haukan jaka, uban nasa yana baya yana kasa yana tafi a kasa yana kore jakar suna tafiya, dan kuma yana kan jakar, sai suka wuce wasu mutane suna zaune a dabasu, sai mutanen suke cewa hoda ku ga dan Allah ya bar dattijon Allah a kasa yana ta tafiya yana wahala, shi ko ya dade kan jaka ba tausayi, uban sai yace wa dan kaji abin da mutanen nan suka fadi, yace naji baba, yace to sauko ni na hawo, dan ya sauko uban sai ya hau kan wannan jakar, yace to koro jakar mu tafi, dan yana kore jakar suna tafiya, wancan daba ta farko sun wuce ta, sai suka kara zuwa daba ta biyu, nan ma daba ta biyu wasu mutane suna zaune, da suka gansu sun wuce sai suke cewa hoda ka ga datti da ba tausayi, ya dade kan jaka ya bar karamin yaro yana ta wahala a kasa yana korata, yace kaji abin da mutanen nan suka fadi, yace naji baba, yace to hawo mu hau duka mu biyu, dan sai ya hau, ga uban yana zaune kan jakar suna ta tafiya su kan jaka, sai suka sake wuce daba ta uku, sai wadanda suke zaune a wannan daba ta uku suka gansu sun wuce su biyu akan jaka, sai suke cewa kaga mutane ba tausayi, su biyu duka sun haye kan jaka, ai ita ma jakar rai ne da ita ma ai halittar ta Ubangiji yayi, sai uban yace wa dan kaji abin da mutanen nan suka faɗi, yace naji baba, yace to mu sauka duka mu biyu mu kore jakar, sai suka sauka suna kore jakar, sai suka wuce daba ta hudu, nan ma mutane suna zaune, sai suke cewa kaga wawayen mutane, jakakan ba an yi bane dan aho su kuma duk ba wanda ya haƙura ta kawai suke sai ce kaji abin da mutanen nan suka faɗi yace na je yace yanzu me ya saura yace babu yace kaga a matakin farko kai kadai ka hawo ba mu tsira ba sai da aka yi magana aka ce yaro mara tausayi ya bar datti do yana ta wahala yana tafi a kar yana kore jaka nace ka sauko na hawo muka sake wuce wasu su ma da suka gan mu sai cewa suka yi kuga datti do da rashin tausayi ya bar karamin yaro yana tafiya a ƙasa yana kore jaka shi kuma ya dade kan jaka nace maka ka hau muka hau mu biyu muka sake wuce wasu su ma suka ce kaga mutane da rashin tausayi su biyu duka sun dade kan jaka muka sauko ga baki ɗayan mu muka ci gaba da kore jakar nan ma dai ba mu tsira ba sai da aka ce mana wawaye mun bar jaka mun ki hawa saboda haka darasin da nake so ku koyar da kai a wannan tafiyar tamu dan adam ba a iyan masa duk abin da kai ba za ka iyarwa dan adam ba idan wani ya yabe ka to anan ne wani kuma zai kushe ka saboda haka in ka tashi yin abin ka idan Allah shine duk abin da kai zai yaba zai jinjina to saboda haka mace mu'mina ita ce ayyukanta da take yi dukan su tana yi ne dan ubangiji tana yi ne dan neman yardar ubangiji batta yi dan wani ya yaba batta yi dan wani ya jinjina a'a tana yi ne dan ubangiji subhanahu wata'ala ya yaba ya jinjina saboda haka mu'amalarta alakarta da ubangiji ayyukanta tana takaita su ne wa ubangiji wannan na farko kenan wajen alakarta da ubangiji na biyu duk wata damuwarta ga ubangijin take mayarwa saboda shine ya halicce ta kuma komai ta san cewa yana haninsa ta san cewa ba abin da zai faru sai da ikonsa duk abin da kaga ya faru da ganin damansa da ikonsa da kudurarsa to saboda haka in ta tashi da amowinta bata dauka ta kai ma wani bata zuwa gurin bokaye mu'mina bata zuwa gurin matsubbata saboda ta san zuwa gurin matsubbata zai cire ta daga sahun mata mu'minai sa'annan ma zai iya cire ta ma daga musulunci ya sa ta a sahun kafirai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man ataka hinan aw arrafan fasalahu an shay'in fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yazo gurin boka ko kuma matsubbaci ya tambaye shi akan wani abu ya gaya masa ya gaskata shi to wannan ya kafurta da abin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka mace mu'mina duk wani abu da zai zare ta ya cire ta daga imaninta ya cire ta daga musuluncinta tana kaurace masa shi yasa zaka tarar bata alaka da bokaye bata alaka da matsubbata bata alaka da masu duba domin ta san alaka da irin waɗannan mutane zai gurgunta mata musuluncinta kuma ya fitta ita gaba ɗaya daga musuluncinta sai a waye gari ta yi asarar duniya da lahira gaba ɗaya Allah madaukakin sarki a cikin suratu baqara aya ce doguwa yayi magana akan kafircin masu zuwa gurin boka ba musulmai bane ya nuna cewa koyon tsafi kafirci ne tsafi kafirci ne sa'annan aiki da tsafi shi ma kafirci ne Allah madaukakin sarki cewa tabaru ma tatul shayatin ala mulki sulaimana wama kafara sulaimanu walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr har zuwa karshen ayar Allah madaukakin sarki a wannan ayar yana maida martani ne wa al'ummar yahudawa da suke jifan annabin Allah annabi Sulaiman da kalmar bokanci suka ce annabi Sulaiman ba komai yasa ya mulki duniya ba mun san Allah ya ba annabi Sulaiman mulki ya mulki mutane ya mulki aljanu ya mulki dabbobi ya mulki tsuntsaye ya mulki kwari saboda ya ce habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya ubangiji ka bani mulkin da wani bai cancance shi ba wanda zai zo baya kuma sai Allah ya amsa masa addu'arsa sai zama an bashi mulkin da ya mulki mutane aljanu tsuntsaye dabbobi zai magana da tsuntsuwa zai ji magana tsuntsuwa zai magana da turuwa zai ji magana turuwa zai magana da dabba zai ji magana ta zai magana da aljanu zai ji magana su saboda Allah ya bashi waya da iko da isa a kansu to sai yahudawa suke ta yayatawa a tsakanin su cewa wannan mulki da annabi Sulaiman ya samu ba komai yasa ya samu wannan mulki ba sai bokanci tsafi yake yi shi yasa ya mulki kowa ya mamaye kowa Allah madaukakin sarki da kansa sai dauki nauyin mayar da martani a madadin annabinsa annabi Sulaiman alaihi salam Allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman yahudawa sun ga abin da shedanu ke karanta musu akan mulkin annabi Sulaiman yace wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirta ba Allah sai ya kira tsafi da kafirci yace wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirta ba walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr ai shedanu su ne suka kafirta saboda suna koya wa mutane tsafi wannan ya nuna wanda ya koyi tsafi wanda yayi tsafi wanda ya nemi a masa tsafi waɗannan duka sun kafirta kamar yadda zamu fahimta daga aya shi yasa a ƙarshen ayar Allah madaukakin sarki ya ce walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq hakika sun sani cewa duk wanda ya zabi tsafi ya fifita shi to ranar gobe kiyama ba shi da rabo wane ne ba shi da rabo ranar gobe kiyama kafiri kafiri mun san ba shi da rabo amma in dai ka samu musulmi ko da mai aikata aikin sako ne yana da wahala a ce ba shi da rabo ranar gobe kiyama to wannan ya nuna kenan na'am wannan ya nuna kenan aiki da tsafi nema aiwa mutun tsafi wannan aiki ne na kafirci kenan mace mu'mina ba ta da alaka da tsafi ba ta zuwa gurin masu tsafi ba ta nema a mata tsafi saboda ita mu'mina ce mu'mina kuma ba ta da alaka da tsafi sai dai idan ya zamanto a baya ta yi ko rashin sani ko kuma shedan yayi rinjaye akan baiwa Allah ya mata tasiri ta je gurin tsafi aka mata tsafi yanzu kuma sai ta fahimci kuskuren haka ta tuba to Allah yana maraba da ita domin Allah madaukakin sarki yana son duk wanda in sun yi zunubi za su zo su tuba Allah madaukakin sarki ya ce allazina amanu la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ya ku mu'minai kada ku ɗebe tsammani daga rahamar ubangiji Allah madaukakin sarki yana gafara zunubai gaba daya saboda haka wacce a baya da ta yi yanzu sai ta fahimci kuskuren haka ko kuma yanzu Allah ya mata tawfiki da shiriya ta tuba to Allah zai karbi tubanta kuma Allah madaukakin sarki yana maraba da ita kuma Allah yana kaunarta domin Allah yana son masu tuba inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah madaukakin sarki yana son masu yawan tuba kuma yana son masu tsarki saboda haka wacce ta yi abunda ya zamanto kafirci ne a baya kamar zuwa gurin masu hubbu ko zuwa gurin masu bokaye ko zuwa gurin masu duba yanzu sai ta fahimci cewa wannan din kuskure ne ba dabi'a bace ba halayya bace cikin halayen mata mu'minai sai zamanto ta tuba ga Allah ta nemi gafara Allah ta nemi afuwa Allah to Allah yana maraba da ita sai dai kuma kar ta sake komawa kar ta sake maimaitawa wannan yana daga cikin sifofin mace mu'mina wajen alakar ta da ubangiji sannan har ila yau daga cikin sifofin mace mu'mina wajen alakar ta da ubangiji ba ta wasa da al'amarin addini ba ta izgili wa addini ba ta izgili wa masu addini bata izgiliwa mas'aloli na addini sannan bata izgilima waɗanda suke siffantuwa da siffofi na addini wasu lokatai zaka ji wasu daga cikin mata suna yi wa ƴan uwansu mata izgili wance ke kullun cikin hijabi kamar matar malamai ko matan malamai ko kuma wacce zaka ga tayi complete dressing ta rufe jikinta ga baki daya ta sa safa a hannunta ta sa niqabi a fuskarta ta sa safa a kafarta sai a ce wuhu bushiya a leda ba kaga waɗannan duka izgili ne da ana samu daga wasu mata su yi wa ƴan uwansu mata waɗanda suke siffanta da siffata addinin musulunci hijabi da suturta jiki wane ne yayi umurni a yi Allah madaukakin sarki da shi da manzansa su suka yi umurni a yi hijabi a suturta jiki Allah madaukakin sarki ya ce annabiyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna Allah madaukakin sarki ce ya kai annabi ka gaya wa matanka ka gaya wa ƴaƴanka mata ka gaya wa mata mu'minai su kusantar da sutura su ga ƙasa su zubo sutura tun daga sama har ƙasa su lulluga jikinsu ga baki daya shine ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salama Allah madaukakin sarki yadda da ita da yake tana cikin jerin mata mu'minai ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah ni mace ce wacce ina tsawaita hijabi na in na sanya shi daga sama har ƙasa har sharar ƙasa yake in ta sanya hijabinta daga sama har ƙasa yana sharar ƙasa sai tace to yaya wannan hijabin ya rasulullah zan iya ibada da ita ibada sallah ke tunda idan sutura tana sharar ƙasa akwai yiwuwar mace ta bi gurin da mai najasa ne sai ya zamanto wannan sutura ta taba wannan gurin to shine abin sai ya daure mata kai ita tana sha'awar ta zuba sutura a jikinta gaba ɗaya ya lullube ta har ƙasa ma har yana taba ƙasa yana sharar ƙasa to amma kalubalen da take tunani yanzu idan wannan sutura ta taba guri mai najasa yaya za ta yi da sutura za ta iya sallah da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ba ta fatawa da cewar eh zaki iya sallah da shi idan ya taba guri mai najasa yazo ya taba guri mai tsarkin zai tsarkake miki wannan sujjarar taki to wannan siffa ce cikin siffofin mata mu'minai ba sa izgili ma waɗanda suke siffantuwa da siffa ta addinin musulunci domin yin izgili wa masu siffantuwa da siffa ta addinin musulunci wannan yakan fidda mutum daga musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a halin tafiya sai ya yada zango a wani guri zai dan huta shi da sahabbansa to dama idan an yada zango zaka ga mutum hudu su zauna karkashin wannan bishiya mutum bakwai su zauna karkashin wannan bishiya mutum goma su zauna karkashin wannan bishiya ba sa haduwa guri guda duka to sai zamanto a cikin guraben da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka sai aka samu wata gindin wata bishiya inda wasu suke zaune sai wani daga cikinsu ya kalli abokan zamansa sai yake ce musu ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula arghaba butunana wa akdhaba al-sunan wa ajbana 'inda al-liqa yace kai ni tunda nake a rayuwata makarantan mun nan yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace tunda nake a rayuwata ban taba ganin masu bala'in ci irin su ba sannan tunda nake a rayuwata ban taba ganin masu shegen ƙarya irin su ba sannan tunda nake a rayuwata ban taba ganin matsorata kamar su yana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan akwai wani sahabi da ake kira Sa'ud ibn Malik sai ce ka amana dai alamu na nuna kai munafiki ne wa sahabban annabi kake wannan magana cewa tunda kake baka taba ganin masu bala'in ci kamar su ba ga ƙarya ga tsoro a gurin haduwa da abokan gaba. Wannan magana ta ka tayi girma kwarai da gaske. Sai na je na ga Umar sallallahu alaihi wasallam. Auku bin Malik sai tashi ne je ga Umar. Gabanin ya isa Allah ya aiko mala'ika Jibril ya shaida wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganganun da wannan mutumin. Wannan mutumin sai maza ya tashi sai ya je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da ya isa gurin manzon Allah sai ga manzo Allah yayi harama ya tashi zai hau dabbar sa. Sai ke cewa ya Rasulullah wallahi ina zaune da abokaina sai nake kawo musu magana mu dan yi raha mu dan yi nishadi saboda na kula kowa ya gaji. Annabi bai kalle shi ba yazo har ya kama linzamin dabba annabi yana ta ya Rasulullah raha nake yi wasa nake yi ba da gaske nake yi ba ina dan zolayar su ne. Annabi yana ce masa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imani. Yanzu wa Allah da ayoyin Allah da manzon Allah kuke izgili. Magana da yayi yayi ne a babin izgili wa sahabban annabi cewa masu katan ciki ka dubi mutum mai addini sai ka siffanta shi da wata siffa ta aibu to abin da yayi kenan. To shine annabi ya mayar masa da martani cewa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un shin yanzu wa Allah da ayoyin Allah da manzon Allah ku kuke izgili. La ta'tadiru kar ku zo yanzu kuna bada uzuri kar kafartum ba'da imani kun kafarta bayan kun yi imani. Annabi bai saurare shi ba ya da dabbar sa ya tafi sauran sahabban sa suka bi shi a baya. Sai zama wannan abu da ya fadi wanda ya kunshi cin zarafi da izgili wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fitar da shi daga da'irar musulunci. To haka al'amarin yake a yau ki dubi mace ki kalle ta ta yi sutura sosai ki jefe ta da wata kalma wacce akwai aibantawa ciki akwai tozartawa ciki to wannan zai fitar da ke daga musulunci. Saboda haka mace mumina ba ta izgilima yar uwarta musulma wacce ta siffanta da siffa ta addini wacce ta yi hijabi yadda Allah yake so ba ta jifanta da irin wannan kalma saboda ita ba ta yi ba. Kuma mace mumina dama tana yin sutura tana yin hijabi tana suturta jikinta akwai wata ɗabi'a da zaka ga mata suna ɗabi'antuwa da ita a yau. Mace idan za ta je islamiya za ta yi hijabi yadda ya kamata. Idan za ta je gurin karantarwa za ta yi hijabi yadda ya kamata. Amma idan za ta je gidan biki ko ta hidima sai ta yafo gyalanta. Yanzu da yawa daga cikin ƴan uwa mata ku yi hakuri da suka halarci nan da a gidan biki ne da ba da irin suturun nan zaka gansu ba. Da wata sutura ce daban to mace mumina ita sutura ta kwaya ɗaya ce. Suturar da za ta je da ita masallaci da ita take zuwa makaranta da ita take zuwa gidan biki da ita take zuwa gidan suna da ita take zuwa gidan kaza duk inda za ta je suturar ta ɗaya ce. Saboda ta san duk inda ta je ubangijinta yana kallanta. Ba ta bambanta suturar zuwa masallaci da kuma suturar zuwa gidan biki. Ba ta bambanta suturar zuwa makaranta da suturar zuwa gidan biki. Wannan ɗabi'a ce daga siffofi na mace mumina. Tana suturta jikinta, tana sa yalwataccen sutura, tana sa yalwataccen hijabi tun daga sama har ƙasa. Wannan a taƙaice kenan ƴan uwa. Dangane da alaƙar mace mumina da ubangijinta. Wannan babi yana da faɗi. Akwai bayani akan abin da ya shafi tsayi da sallah. Mata ce wacce batta wasa da sallah wacce tana kokari gwargwadon ikonta na filfilin nan basa kubce mata tana tashi ƙarshen dare ta samu wasu raka'o'i da za ta yi tsayuwar dare da su tana karanta alqur'ani gwargwadon iko batta kauracewa alqur'ani sai dai in yayi kura ta dauko ta goge. Wannan duka ba ɗabi'u bane da halayyar mace mumina. Wannan siffarta ta farko ce wajen alaƙarta da ubangiji. Siffarta ta biyu mai kyautata alaƙa ce tsakaninta da mijinta. Dama kamar yadda muka yi bayani haƙƙin da yake biyewa haƙƙin ubangiji shine haƙƙin miji. To mace mumina ta san girman haƙƙin mijinta a kanta saboda haka ba ta wasa da haƙƙin mijinta tana kiyaye haƙƙin mijinta.
annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum cikin mutanen Madina ya zo ya koka wa annabi yadda yake samun tirjiya daga raƙuminsa, yana da raƙumi da yake diba masa ruwa ya masa aiki a gonarsa, to raƙumin ya kangare masa, ya tirje masa, ya fandare masa, ya ki ya bashi dama ya amfana da shi. To shine wannan mutumi ya zo ya koka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda raƙuminsa ya kangare masa. Manzon Allah ya ce muje gonar taku. Suka tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani sashe na sahabbansa. Annabi ya je shiga wannan gona, sai aka nuna annabi raƙumin, aka ce gashi can ya rasulullah. Annabi sai ya fuskanci wannan raƙumi, yayi kan wannan raƙumi, sai mutanen Madina suka ce wai ya rasulullah zai cutar da kai. Annabi ya ce a'a, ba abin da zai yi. Suka ce yana cizo. Annabi ya ce ku kwantar da hankalinku, ba ku. Annabi ya gadangadan yayi kan wannan raƙumi. Raƙumin nan yana gano manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya taso a guje kamar kansa zai cire. Ya zo gaban manzon Allah sai ya faɗi yayi sujjada. Sabon annabi sai suka yi mamaki. Raƙumi ya faɗi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujjada. Sai suka ce ya rasulullah, wannan fajaki ne. Gashi ya faɗi gabanka yayi sujjada. Ya san wane ne kai? Ya san cewa kai manzo ne na Allah. To ai mu da muke da hankali, wannan fa wanda bashi da hankali ne ya san matsayinka ya manzon Allah. To ai mu da muke da hankali, mu muka fi cancanta mu maka sujjada, saboda ai mun fura kuma hankali. Amma har raƙumi ya san wane ne kai, har ya faɗi ya girmama ka yana maka sujjada, to ai mu muka fi shi cancanta mu ma sujjada. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ma kana li basharin an yasjuda li bashar, bashi cancanta ga dan adam yayi sujjada wa dan adam. Yace law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Yace da a ce a duniya akwai wani mahaluki da zan umurce shi yayi sujjada ma wani, to da mutun na farko da zan umurta ita ce mata, zan mata umurni ta yi sujjada wa mijinta saboda girman haƙƙin miji da ke kan matarsa. To mace mumina ta san girman haƙƙin mijinta a kanta, to sai zamanto wajen mu'amala da shi tana kyautata masa mu'amala. Idan mun duba sura da hoto na wasu ɗabi'u na halayyar mata cikin matan sahabbai yanda suka mu'amalanci mazajensu, za mu fahimci cewar anya kuwa yau ku akwai mata muminai kuwa, ko da akwai wata kilka ɗanni. Yanzu ‘yan uwa mu ɗauki Nana Khadija, Allah maɗaukakin sarki yarda da ita. Na san in na tambaye ku wace ce Nana Khadija, kowa zai ce matar manzon Allah ce. Kaga an san cewa matar manzon Allah ce. To ‘yan uwa mu duba ɗabi'u da halayya na Khadija wajen mu'amala da manzon Allah a matsayinsa na miji, za mu ɗauki darasi mai girman gaske. Nana Khadija sun yi aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ma girmi manzon Allah, domin annabi ya aure ta shi yana matashi saurayi, ita kuma tana bazawara har ma ta haihu a wani gida. Suka zo suka yi aure tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mace ce wacce Allah maɗaukakin sarki ya hore mata dukiya, tana da abin haninta. Lokacin da suka yi aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ta sake masa dukiyarta, yayi abin da yake so cikin dukiyarta, tamkar dukiyarsa. Ta ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guri ya zauna, duk da cewa haƙƙinta ne manzon Allah ya sama mata guri. To amma tunda ita Allah ya hore mata tana da shi, ta ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama guri ya zauna, ta haifa wa annabi ‘ya’ya, da annabi da ‘ya’yan annabi suka zauna a gidanta sallallahu alaihi wasallama. Ta ci gaba da kula da manzon Allah, kula wacce take ta musamman, shekara da shekaru sun rayu da manzon Allah daidai da rana ɗaya bata taba masa habaici ko ba'a ba ko ta masa gatse ko ta masa ishara cewa ai alfarmarta yake ci ko albarkacinta yake ci ko ai tunda ya aure ta ita take masa kawainiya ita take masa hidima duk bata taba wannan annabi ya sake da ita ya sakankance da ita hidindimin ma da take ma annabi har ta kai ga Allah na jinjinawa da kansa subhanahu wataala domin wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai Allah madaukakin sarki ya aika mala'ika jibril ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar wa annabi da sako mala'ika jibril sai gashi a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ubangijinka ne ya aika ni gare ka ya muhammad ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama menene ubangiji ya aika mala'ika jibril da shi ubangiji subhanahu wataala ya aika mala'ika jibril ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba manzon Allah labari cewar ga can Khadija ta shirya masa abinci ta shirya masa abin sha na gani na fada na sosai da dukiyarta ta dauko tana tawowa za ta kawo masa ta shirya wa mijinta abinci attajira ce mai kudi bata nemi mai aiki ba hadima ta zo ta yi wa mijinta abinci a ita da kanta take yi wa mijinta abinci kuma abinci na musamman dan ta dadada wa mijinta dan ta shigar da farin ciki cikin zuciyar mijinta wannan sifa ce cikin sifofin mace mu'mina to shi yasa Allah ya tada mala'ika jibril ta kanas dan ya nuna wa Khadija ya jinjina aikin ta da tai wannan yake nuna a duk lokacin da mace ta dadada wa mijinta Allah na jinjinawa a duk lokacin da mace ta yi hidima wa mijinta Allah na jinjinawa shi yasa Allah ya jinjina wannan aiki na Khadija yace mala'ika jibril ya zo ba annabi labari ga can Khadija ta shirya abinci da abun sha na musamman tana hanyar ta ta kawo masa saboda haka inji ubangiji yace idan Khadija ta zo a mata albishir da aljanna Allah ya gina mata gida a aljanna a ce ubangiji yana mata sallama ubangiji da kansa ne yake yi wa Khadija sallama mahaliccin mu wanda ya halicci Khadija ya halicci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya aika wa Khadija da sallama saboda me ya ga hidima da dawainiya da take yi wa mijinta sai ubangiji ya jinjina wannan aiki nata yace mala'ika jibril ya zo ya ce wa annabi in Khadija ta karaso da abincin da ta shirya wa annabi da abin shan da ta shirya wa annabi annabi ya ce wa Khadija Allah yana mata sallama da kansa sannan kuma an tanadar mata da gida a aljanna tukunci ne ubangiji ya mata kamar yadda ta ba da gida wa manzon Allah mijinta a nan duniya to ita ma ubangiji ya mata tanadin gida a aljanna gida ne wanda yake na musamman la sahba fihi gida ne wanda babu hauragiya wala nasaba kuma babu gajiya har ma an bayyana mata siffar irin gidan da aka tanadar mata a ce ubangiji ya mata sallama kuma ya tanadar mata da gida a aljanna gidan da ba hayaniya ciki babu hauragiya sannan babu gajiya a ciki mala'ika jibril ya isar da sako kuma dan uwa idan Allah madaukakin sarki zai tada dan sako musamman ya taho gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar masa cewar yayi sallama wa Khadija kuma ya mata bushara da gida a aljanna gida wanda yake na musamman bisa ga wannan gagarumin aiki da ta yi wace ce ba za ta so ta samu wannan matsayin gurin ubangiji ba na tsammani za a samu wacce za ta ki irin wannan matsayi ta same shi a gurin ubangiji to al'amarin ubangiji ba a tsoke ke ba bai takaita da nana Khadija kawai ba wannan kaman sura ne ake ba matan duniya cewa duk wanda ta ɗabi'antu da ɗabi'a irin ta nana Khadija wajen mu'amalantar mijinta duk wacce ta siffantu da siffa irin ta nana Khadija wajen mu'amalantar mijinta irin matsayin da nana Khadija ta samu gurin ubangiji da sakamako da ubangiji yayi wa nana Khadija ita ma zai mata duk da yanzu an yanke wahayi ko da ba a aiko cewa ubangiji ya miki sallama ba to za ki samu sallama daga gurin ubangiji duk da yanzu an yanke wahayi koda ba a yau aiwo cewa Ubangiji ya tanadar miki da gida aljanna ba, to zaki samu gida aljanna. Kika rungumi dawainiya da hidimawa mijinki cikin karramawa da girmamawa zuciya sake, to wannan yana gadarwa mace matsayi wanda yake na musamman a gurin Ubangiji subhanahu wataala. Wannan fiska ta farko kenan cikin fiskokin kyautata mu'amala da mace mu'mina take yi wa mijinta. Tana masa dawainiya, tana masa hidima, tana sadaukar da kanta tukuru wajen hidima wa miji. Wannan dabi'a ce da sifofi na mace mu'mina. Dabi'a da sifofin mace mu'mina wajen mu'amalanta mijinta ta biyu, a duk lokacin da ta ga hankalinsa ya tashi, a duk lokacin da ta gan shi cikin bacin rai, a duk lokacin da ta gan shi cikin firgici, kokarinta ya za ta yi ta kwantar masa da hankalinsa, kokarinta ya za ta yi ta nitsar masa da zuciyarsa. Wannan siffa ce cikin jerin siffofin mace mu'mina. Ita ma wannan siffa za mu ɗauki misali daga ita daina na Khadija Allah maɗaukakin sarki ya dade ta, don an ɗauki darussa da yawa cikin rayuwarta. Ita ce shugaban mata mu'mina wadda ake ɗaukar surori da misalai, mata mu'mina suke ɗaukar surori da misalai daga ayyukanta da mu'amalarta tsakaninta da mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabanin a fara masa wa'azi ya kasance yana zuwa kogon Hira a cikin garin Makka. Kogon Hira yana wajen Makka. Manzon Allah yana zuwa ya zauna cikin wannan wuri yayin ta ibada kwanaki wanda suke kididdigaggun kwanaki. Idan guzurinsa da ya riƙa ya ƙare, sai koma gurin matarsa ya sake ɗauko wani guzuri sai ya dawo. Yana ibada, yana koye kansa, ya killace kansa, yana ibada. To ana haka wata rana sai mala'ika Jibrilu ya sauka gare shi. Da ya sauka sai ya ce wa manzon Allah, ikra, yi karatu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ma ana biqari, ni ban iya karatu ba, ni ba mai karatu ba ne. Mala'ika Jibrilu ya matsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da manzon Allah ya jikkata ya wahala, sai sake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa manzon Allah, ikra, yi karatu karo na biyu kenan. Manzon Allah ya nanata abin da ya faɗi a karo na farko cewa ma ana biqari, ni ba mai karatu ba ne, ban iya karatu ba. Ya sake matsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama karo na biyu, manzon Allah ya wahala, ya jikkata, ya sake shi, sai sake ce masa a karo na uku, ikra, ya ce yi karatu. Manzon Allah ya nanata cewar ma ana biqari, ni ban iya karatu ba. Manzon Allah baya karya, duk wahala bata sa shi yayi, kuma shaidar da aka masa kenan a garin Makka. To da ya sake shi, sai aka sauka masa da ayoyi guda biyar na farko suratul Alaq, ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Annabi ya firgita, ya razana, hankalinsa ya tashi dangane da wannan al'amari da ya faru da wannan. Ya fita jikinsa na tsari sai dawo gida. Yana isowa gida na Khadija matarsa, sai ta gan shi cikin wani matsanancin yanayi. Yana zuwa sai ya ce, ku lullube ni, ku lullube ni, a yau ni kam dai na jiye wa kaina tsoro bisa ga abin da na gani. Nana Khadija ba ta yi musu ba, ta ɗauko mayafi ta lullube manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ɗan bashi ɗan mintuna. Bayan wasu ɗan mintuna sai ta zo ta masa wasu na kuzza wanda suna tattare da nitsar masa da zuciyarsa da kwantar masa da hankalinsa. Sai ta ce, kalla, ta ce abin da ka gani ba haka ba ne, ba razanar da kai za a yi ba, ba cutar da kai za a yi ba, ba wani abu za a maka ba. Ta ce, la yukhzika Allahu abadan, ta ce na shaida daga yanzu har abada Allah ba zai taɓa bari ka wulakanta ba, Allah ba zai taɓa bari ka taɓe ba. Inga wannan maganar zata kwantar wa annabi da hankalinsa tace fa innaka la tasilur rahim kai fa mutun ne mai sadar da zumunta danginka kana sadar musu kuma sadar da zumunta abu ne mai girman gaske gurin ubangiji wa tasduqul hadith kai mutun ne wanda duk sanda ka tashi magana baka fadi sai gaskiya maganar gaskiya kuma tana da kima tana da matsayi a gurin ubangiji wa tuksibul ma'dum kai mutun ne wanda duk wanda bashi da shi kai indai kana da shi zaka bashi duk mara shi zaka bashi wa tuqrid dayn kai mutun ne mai girmama bako kuma abun so ne abun jinjina ne abun karamci ne indai bako zan zo maka baka wulakanta shi kana girmama shi sannan wa tu'inu ala nawaibil haqq kana taimakawa wajen daukakar gaskiya duk kuma wanda ya sufanta da waɗannan ɗabi'u Allah baya barin sa ya tozarta Allah baya barin sa ya wulakanta annabi sai ya samu nutsuwa malamai sai suka ce wannan zai nuna muku mata mu'minai mace mu'mina duk lokacin da ta ga mijinta cikin firgici cikin bacin rai cikin tashin hankali ba ita take kara masa ba dan wata idan ta ganshi sai ta ce to ya ji a debo zafin sa a waje zai zo ya juye mana a cikin gida sai ta maida hankalinta kan wayarta ta hannu Facebook ne WhatsApp ne Twitter ne TikTok ne sai ta ci gaba da abinta can ta matse maka kai ka jiyo ya ji a debo zafin sa da damuwarsa a waje mu kuma zai zo ya juye mana a cikin gida mace mu'mina ba ta mu'amalanta mijinta da irin wannan mu'amala to kaga tabbas ana ne mace mu'mina in ta ga mijinta ya zo ko waya ce a hannunta sai ta nemi wuri ta ajiye waya sai ta fara tunani wannan halin da yake ciki yaya zan yi in taro al'amarin nitsar masa da zuciya in kwantar masa da hankali sai ta fara tunanin wani to duk kuma wacce take tafiya a wannan ɗabi'ar Allah zai buɗa mata hanyar da za ta bi wajen nitsar da mijinta wajen kwantar da hankalin mijinta kuma in ta yi ba ƙaramin matsayi za ta samu ga gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala to abin da nanar Khadija ta yi kenan ta yi masa lafuzza lafuzzan da suka nitsar masa da zuciyarsa suka kwantar masa da hankalinsa ba ta tsaya iya nan ba dan ya ƙara samun nitsuwa sai ta ce zo mu je gurin babbana mutum ne wanda ya san littafin injila ya karanta littafin injila malami ne masani ta ce zo mu je gurinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bi ta suka tafi gurin babbanta da suka isa gurinsa sai ta ce wa manzon Allah ba shi labarin abin da ka gani a kogon jira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwashe labarin abin da ya faru da shi da abubuwan da ya gani a kogon jira ya juyewa wannan mutumi wanda ake kiransa Waraqatu ibn Nawfal Waraqatu ibn Nawfal bayan manzon Allah ya yi shiru lokacin da ya kare bashi labari sai ce masa hadhan namusul ladhi unzila ala Musa wannan halittar da ka gani a kogon Hira irin ta ne aka saukar wa annabi Musa yace laitani fi hajazani laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuka yace ina ma da a ce ina da karfi ina ma da a ce ina raye lokacin da mutanenka za su fidda kai daga garinka garin Makka annabi sallallahu alaihi wasallama yana son garin Makka yace awa mukhrijiyahum shin yanzu za su fidda ni su din yanzu za su fidda ni daga Makka annabi yana mamaki shin yanzu akwai wani wata rana da za ta zo a ce yau an fidda shi daga Makka Waraqatu ibn Nawfal yace ko shakka babu wani da zai zo da irin abin da ka zo da shi face an cutar da shi an tsangwame shi kuma an fidda shi daga garinsa yace da a ce lokacin da za a aiko ka ina raye la ansurannaka nasaran mu'azzara sai na agaza maka na taimake ka taimako wanda yake na gani na faɗa to wannan sai ya sa wa annabi farin ciki da annabi yana cikin firgici yana cikin tashin hankali wannan sai ya sa masa farin ciki da annashuwa cikin zuciyarsa me yasa ya fahimci cewa yana da matsayi na musamman gurin Ubangiji za a aiko shi da sako wanda yake na musamman daga gurin Ubangiji to ƴan uwa darasin da zamu dauka karkashin wannan zamu fahimci hobbasa da kai kawo da Nana Khadija tai wajen kwantar da hankalin mijinta wannan na daga cikin siffofi da dabi'u na mace mu'mina wajen mu'amalantar mijinta idan ta garansa ya baci hankalinsa ya tashi ba ita za ta ƙara ingiza shi ba a'a za ta yi kokari iya iya watta ta ga ta kwantar masa da hankalinsa ta ga ta nitsan masa da zuciyarsa wannan siffa ta nawa kenan cikin siffofin mace mu'mina wajen alaka da mijinta siffa ta uku lokaci ya kure to zan karkare da siffofi guda biyu a mun hakuri inda ai na bayyana cewa abubuwan guda goma ne ko wanda ya kamata a ce mace mu'mina ta siffanta da su yanzu muna kan na biyu ne alakar ta da mijinta kuma a cikin alakar ta da mijinta abubuwa guda uku kawai muka ambata kuma abubuwan suna da dan yawa to amma zamu takaita da biyar sai mu gimtse karatun namu saboda yadda lokaci ke rike ke daga mana hannu kar mu rike ku da yawa na yanzu muna da minti nawa na'am abu na hudu cikin abubuwan da mace mu'mina ke mu'amalantar mijinta da su batta masa bincike na kwakwafi wannan ba dabi'ar mace mu'mina bace tayi ta tajassusi wa mijinta har sai ta gano wasu abubuwa daga gare shi wanda za su fusata ta ko su bata mata rai ai annabi sallallahu alaihi wasallama tayi wala tajassusu ita batta bincike kan mijinta bincike na kwakwafi sai ta gano da wa yake hulda me yake yi ya yake kaza wannan ba dabi'a bace cikin dabi'un mace mu'mina bata masa bincike bata masa tajassusi tana tsayawa inda ya tsaye da ita ba za ta yi ta binciko wayarsa ta shiga nan ta shiga can da wa yake chatting da wa yake waya wannan messages suke shigo masa yaya alat dinsa duk wannan ba dabi'ar mace mu'mina bace tana barwa mijinta sirrinsa abubuwan da bai bankade mata ba batta bi dole sai ta tono sai ta kwakulo baya daga cikin dabi'un mace mu'mina shine kuma zaman lafiyarki dan zaki je ki tono abin da zai zo ya daga miki hankali wata kiri ya haifar miki da ciyon zuciya inna mimma ahlaka alladhina min qablikum kasaratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya abu ne wanda baka san shi ba to rashin sanin shine yafi maka alheri amma ka zo kai ta tambaya me yake kaza ya haka ya kai kaza to za a bayyana maka abin da zai daga maka hankali ya haifar ma da hawan jini ya haifar ma da ciyon zuciya wanda rashin baka labarin ma shi yafi maka alheri to saboda haka bincike na kwakwab da zaki yi wa mijinki zaki iya zuwa ki binciko abin da wata kace zama sababinki sababin tafiyanki karki yi wa mijinki bincike abubuwan da bai bayyana miki ba abubuwan da bai buda miki ba yanda yake mu'amalanta ki tafi da shi a haka kuma ki ta masa addu'a ta fatan alkhairi za ki ga daidai a rayuwarki abu na karshe da zan karkare a kansa mace mu'mina ba ta fito na fito da shari'ar Ubangiji ta bangaren mijinta wannan abin da na faɗi ina ga za ku fahimce shi kai tsaye ai Allah ya shar'anta wa mazaje su auri mata hudu ko haka ne to mijinki ba iyake kadai kawai aka takaita shi dai ke ba an ba shi dama ya karo ta biyu an ba shi dama ya kara ta uku to mu'mina ba ta fada da wannan saboda hukunci ne na shari'a Allah madaukakin sarki ya ce fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba ku aure abin da ya muku dadi na daga mata Allah ma sai fara da bibbiyu ba ma ambaci dai ba sai a karshe Allah ya ce in kun tashi aure ku aure mata bibbiyu ko kuma uku uku ko kuma hurhudu a ƙarshe sai ya ce wa in khiftum alla ta'dilu, in kuna tsoron ba za ku iya adalci tsakanin mata biyu ko uku ko hudu ba, fa wahida, to ku takaita da ɗaya wannan, amma sai in kun ji tsoro, amma ba ku ji tsoro ba, Allah ya fi so ku aure bibbiyu. Ai da yawan ku ba su so ƴarsu ta zauna ba ta yi aure ba, yake ta zauna shekara 30 40 ba ta yi aure ba, za ki so haka? To kamar yadda ba za ki so ba, iyayen wata isa su ma ba za su so ba. Yadda za ki so a aure ƴarki, su ma za su so a aure ƴaƴansu. To idan kika yi fito na fito da auro wata a kanki, to haka wata ita ma za ta yi fito na fito da auren ƴarki a kanta, sai ƴarki ta yi ta zama. Ki so wa kanki, ki so wa ƴar uwarki abin da kika so wa kanki. Saboda haka mace mumina ba ta fito na fito da wannan hukunci na Ubangiji. Zan ba ku misali a wannan gaba. Duk da cewar dai mun san tabbas mata suna da kishi, wannan ɗabi'a ce da Allah ya halicce su a kanta. Hatta mata muminan ma suna da kishi, sai dai kishin su tsaftataccen kishi. Ta yaya aka yi ya zama tsaftataccen kishi? Ba za su yi kishin amma ba zai sa su fito na fito da hukuncin Ubangiji ba. Za su yi kishin amma za su yi ƙoƙarin samar da mafita. Bari mu ba ku misali. Annabi Ibrahim alaihi salam yana da mata Sara ko? Wannan mata ta sa a hanyar su ta tafiya sun je garin sarki azzalimi. Wannan azzalimin sarki shi bisa ga ɗabi'a irin tasa, a duk lokacin da ya kallara ido ya kallo mace kyakkyawa sai ya kwace ta daga wurin mijinta. To Sara kuma Allah ya mata kyan halitta. To Annabi Ibrahim alaihi salam ya ji tsoro kar a kwace masa mata, sai ce idan kin je ki ce ke ƴar uwata ce, saboda ai babu wani, ba ni da wani ɗan uwa da ya wuce ki a musulunci, ke ƴar uwata ce a musulunci. Sara ta shiga gurin wannan sarki, fadawan sarki suka kama ta suka kaita gurin sarki. Sarki sai ya kai hannunsa zai taɓa ta, sai ta roƙi Allah ta ce Allah ka iya min sharrinsa, sai hannun ya tsaya cak ya ƙi motsi, yayyai ya motsa hannun ya ƙi motsi, sai ce ki roƙa min Ubangijinki ya sake min hannuna. Sara ta roƙi Allah, Allah maɗaukakin sarki ya sake masa hannunsa, bai daddara ba, karo na biyu ya sake miƙa hannunsa zai sake taɓa ta, sai hannun ya tsaya cak da ta yi addu'a ta ce Allah ka iya min sharrinsa, sai hannun ya tsaya cak, yayyayyai motsa hannun ya gagara ya ce roƙi Ubangijinki ya sake min hannuna, ta roƙi Allah maɗaukakin sarki, Allah ya sake masa hannunsa. Sai da suka yi haka sau uku, sai ya kira fadawansa ya ce wannan matar da kuka zo min da ita shaiɗani ya ce ba mutum ba ce, ku fita da ita. Sai ya ɗauki baiwa Hajara sai ba wa Sara. Sara ta zo sai ta ce ga nan baiwa ya bani. Sai ta ce Annabi Ibrahim, tunda Allah bai azurta mu da haihuwa ni da kai ba, na baka ita ka aure ta. Kamar ke ce yau ku zauna da mijinki shekara 5-6 Allah bai baki haihuwa ba, sai ki nemo masa auren wata wacce kike ga matar kirki ce, mai nitsuwa ce, kuma alamu mai haihuwa ce, ana gane mai haihuwa. Mijinki ya aura don a samu ƴaƴa. To kamar haka ne Sara ta yi, sai ta bashi Hajara ta ce ya aura. Wannan dai ba zai sa ku ce Sara ba ta da kishi ba, Sara tana da kishi. Annabi Ibrahim ya auri Hajara, ana zaune sai Allah ya kawo rabo, Hajara sai ta yi ciki. Sara kuma sun daɗe shekara da shekaru da Annabi Ibrahim, ko bari ba ta taɓa yi ba. To a nan ne kuma sai kishi ya motsa, dama Bahaushe ya ce kishi kumallan mata, kishi ya motsa. To a nan ne nake so in buga muku misali, ita mace mumina ko da kishinta ya motsa baya sa ta yi fito na fito da hukuncin Ubangiji. A nan da kishinta ya motsa ba cutar da Hajara ta yi ba, ba rashin biyayya ta yi wa Annabi Ibrahim ba, ƙoƙarin samar da mafita ta yi. Suna zaune ga ta ga Hajara ga Annabi Ibrahim, kullum san da in ta daga kai za ta ga Hajara da ciki, ita kuma ba ciki. kuma sun yi shekaru da yawa da Annabi Ibrahim. Abun kuma yana taba ta a zuci, to gudun kar ta yi abin da zai fusata Ubangiji shine kazamin kishi. Akwai galibi mata suna kazamin kishi, wannan kuma shari'a batta. An fuso in zaki kishi ki tsaftataccen kishi, tunda an san kishi tabi'a ce da fitra da halitta da Ubangiji ya halitta wa yaya mata. To amma in kin tashi kina sara kina duban bakin gatai, saboda karki abin da zaki fusata Ubangiji subhanahu wataala. To ita ma sara tunda mu'mina ce, kuma da abin da za ta yi tana waige, saboda kanta yayin abin da za ta saba wa Ubangijinta, sai ta ce Annabi Ibrahim ina da shawari. Yace menene shawarinki? Tace ina laifin ka raba mana gurin zama, ka nisantar da ita daga gare ni, ni ina wani guri daban inda bazan ganta ba, isha ma tana wani guri daban inda ba za ta ganni ba. Annabi Ibrahim yace kin kawo shawari. To sai Allah ma ya masa izini ya dauke ta ya kai ta inda ɗakin Ka'aba yake a yanzu, inda Safa da Marwa suke a yanzu. Annabi Ibrahim ya dauki Hajara bayan ta haife da ita da ɗanta Isma'il jinjiri, ya kai su wannan guri. In kun kula da wannan ƴan uwa, za ku fahimci cewar kishi ne amma kuma tsaftataccen kishi. To haka mace mu'mina take, mace mu'mina batta kazamin kishi, tana yin kishi amma tsaftatacce. Idan kishin ta yi motsa, za ta yi kai kawo a samar da maslaha da mafita ta yadda wannan kishin ba zai na motsawa ba. Kun ga yanzu kamar abin da Sara ta yi, ai ta samar da mafitan da zai ba zai na motsan mata da kishi ba. Yanzu duk sanda za ta kallara ido ta ga Hajara, ga ciki ga shi ta haife, dole abin zai motsa. To yanzu ta samar da mafita shine a nisantar da Hajara daga gare ta, tana nan kuma a matsayin mata Annabi Ibrahim. Bata nemi cewa sai a sake ta ba, bata yi ta zuwa da abubuwa ba, tana ta shigo da matsaloli da za ta hana zama yayi daɗi. Wannan ba kishi bane na mace mu'mina, wannan shine kazamin kishi da shari'a batta. Tsaftataccen kishi shine wacce za a yi kai kawo dan a samar da mafita wa kowane bangare, sannan kuma abin da ke motsa kishin ya zamanto an guje masa, an kaurace masa. Wannan shine tsaftataccen kishi, kuma yana daga cikin dabi'u da sifofi da halayya na mace mu'mina. Ƴan uwa mu yi hakuri, ban dauka maudu'in namu yana da fadi haka ba, sai da aka fara mun ishara cewa lokaci yayi. Da na kula cewa yana da fadi sosai, da muqaddiman can da muka dauki lokaci a cikin ta, da mun takaita ta sosai, mun yi maza mun shiga cikin maudu'in mu. To amma abin da muka fadi, muna fatan Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da shi, kuma abubuwan da muka fada bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe, muna roƙon Ubangiji subhanahu wataala mana afuwa, ya gafarta mana. Hadha wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. To ai na san kun ji bayanan da muka yi, ko daga cikin siffofin mace mu'mina wajen alakarta da Ubangiji, duk wata damuwa da ta zo mata wa Ubangijinta take gayawa, saboda ai ba abin da yafi karfin Ubangiji. Tana da yaqini, tana da garanti, tana da tabbacin cewar duk wani kalubale da ya fuskance ta, Ubangiji zai mata maganinsa. To saboda haka batta mance Ubangijinta ta tafi gurin kafiri, wanda hakan zai sa ta lalata musuluncinta, ta halaka duniya da lahira, ta tsaya cikin sahun mushrikai kafirai. Ai mun karanta muku hadisi, man ataka hinan aw arrafan fasalahu an shay'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad saboda haka idan wannan uwar daki taki dabi'ar ta ce mu'amala da bokaye da matsubbata da masu duba to abin da zaki ki ja hankalinta ke da kika ji wannan karatu ke na farko ki kaurace ki tuba ga Allah domin al'amari ne da zai kai ki wutan jahannama kuma akwai yuwuwar ki dawama a cikin ta saboda aiki ne na kafirci saboda haka ke ki tuba tuba ce take ta gaskiya sannan kuma ki kokari ita ma ki tsamo ta daga wannan rami da ta fada ciki ki mata nasiha ki ja hankalinta idan Allah madaukakin sarki ya taimake ki ta shiryu a sababin ki kin yi rabo duniya da lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am Allah madaukakin sarki ya shiryar da mutun daya a sababin ki yafi miki alkhairi akan a cika miki duniya da jajayen raƙuma to idan wannan uwar daki taki ta fahimce ki ta dawo daga abin da take kin yi rabo babba in kuma ta kasa fahimta to ya kamata ki raba garin ki da ita wala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wala yahillu lahu suhbata fasikin in jami' ahlihi bi halatta ga baligi yayi abokantaka da fasiki ba wala mujalasatuhu kuma bi halatta ga mumini ya zauna da fasiki ba idan har wannan uwar daki taki taki ta fahimci gaskiya taki ta gane kuskure da take tafi akai to bi halatta ki ci gaba da hulɗa da ita ba bi halatta ki ci gaba da mu'amala da ita ba sai ki yanke hulɗa da ita dan ki tsira da addinin ki da wannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa ta'ala
malam da wannan tambaya ce malam shin da gaske ne idan mutum yana a wani sai tashi ko wajen da ka saba to a wani sai take da shi sai da farko mutum ya canza guri yana alwala baya sa karewa abinda ba a so shine a samu ga tsakanin wanke wata gaba da wata gaba muwalat yana daga cikin abubuwan da malamai suka ambata cewa yana cikin wajibai na alwala shine bibiyan gaba daga wannan gaba aje wannan gaba misali kin wanke fuska sai ki tsaya kina ta surutu ki bata minti 15 minti 20 sai ki zo ki wanke hannu to wannan kin bar wajibi cikin wajiban alwala dan ana son bibiya shine abin da ake nufi da muwalat ana wanke wannan a wanke wannan amma dan an canja guri da kina alwala a gindin bishiyar nan kin tashi kin koma can baya bata alwala ba daga kuma cikin abubuwan da suke warware alwala babu dalili kuma da ya nuna cewa yana bata alwala mun san abubuwan da suke bata alwala na soshi sun ambata mana irin su fitsari irin su tusa da makamantan su Allah ta'ala malamin
wannan
tafiya
ce malamin yana hukunci mutum a tafata mai ga kuce da karamin garfi ne amma zai kawo ta karamin abinci ne
kashi dan uwa lokaci ya mana shakewa kinga wannan tambayar da tai wallahi yana cikin abubuwan da nasu ne magana kawai lokaci ne bai bamu dama har akwai misali da nasu na buga a wannan gabar to amma tunda tambaya ta zo a dan bamu dama mu dan taba minti 2 uku haka dan uwa wannan dabi'ar da ta ambata wallahi yana cikin abubuwan da naso na yi magana lokaci ne kawai bai bamu dama siffa ce daga cikin siffofin mace mumina jinjinawa duk abin da mijinta ya kawo idan ka mata komin kashinsa tana jinjinawa siffa ce tata sannan kuma tana girmama danginsa ai in da ku tuna a bayanan da nayi a farko na bayyana cewar daga cikin siffofin mace mumina ita ce mai kyautata alaka tsakaninta da dangin mijinta wannan naji shine ma na ambata na karshe cewa ita ce mai kyautata alaka tsakaninta da dangin mijinta da duk wani wanda ke da alaka da mijinta wannan siffa ce cikin siffofin mace mumina to ɗan uwa bazan tsawaita muku kawai zan kawo muku misali ne kwaya daya da zai fito muku da cewar tabbas duk wacce take so ta samu kanta cikin sahuna mata muminai dole sai ta zamanto mai kimanta abin da mijinta ya kawo mata kuma komin kashinta kashansa ta zaman to mai wadatuwa da abin da mijinta ya kawo mata ta daina kallon na wasu saboda ai ba haka Allah ya mutane da dai ba dole wani ya dara wani to amma kokarin mijinta ita tana jinjinawa samun mijinta ta wadata da shi ta gamsu da shi batta kallon sama da samun sa wannan sifa ce cikin sifofin mace mu'min bari mu ba ku misali sai mu karkare da misali annabi isma'il dazuna muku ishara cewar annabi ibrahim ya haihu tare da baiwar da matar sa ta bashi sara wace ce baiwar da matar shi ta bashi ita ce hajar sun haihu tare sun samu ɗa namiji isma'il wanda isma'il ya rayu a makka ya taso anan yayi aure ya auri wata daga kabilar jurhum to ibrahim annabi ibrahim ba tare yake da su ba amma lokaci bayan lokaci yakan zo ya kawo musu ziyara to bayan annabi isma'il yayi aure wata rana sai baban sa ya kawo masa ziyara wane ne baban sa annabi ibrahim ya kawo wa dan sa ziyara bayan yayi aure da yazo gidan annabi isma'il sai bai samu annabi isma'il ba sai matar sa ya samu matar da ya aure ya shiga mata sallama ta amsa yace ina mijinki tace baya nan ina yaje tace ya tafi neman mana abinci yace to ya rayuwar ku take tace kai muna cikin matsi na rayuwa fa rayuwa ba dadi yace haka ne tace yace to in mijinki ya dawo ki karanta masa sallama sannan ki ce ina umurtar sa da ya canja kofar sa sai tafi abun sa annabi isma'il dama farauta yake zuwa yayi abincin su shine nama abin da yaje farauto ya kawo shi suke dauka a matsayin abinci to sai ga da yamma sai ga annabi isma'il ya dawo shigowarsa ke da wuya sai jikinsa ya bashi kamar mahaifinsa ya zo sai yake tambayar matar yace akwai wanda ya zo miki ne tace eh wani tsoho ya zo yace akwai abin da ya gaya miki ki gaya mun tace eh ya ce maka sallama kuma in ce maka ka canja kofarka sai ya ce to wannan tsohon da kike faɗi mahaifina ne sannan kofa da ya ce in canja ke ce ya ce in rabu da ke saboda ke ba matar kirki ba ce kun san me yasa ta zama ba matar kirki ba ta rena samun mijinta bisa ga shaida da ta bayar da ya tambaye ta ya rayuwa yake sai ta ce kai rayuwa ba daɗi muna cikin matsi to shi yasa uban sai umurce shi ya sake ta ya rabu da ita saboda matar ba matar kirki ba ce to bayan ya rabu da ita sai sake auro wata bayan ya auro wata nan ma sai aka yi rashin sa'a ya fita neman abin da za su ci annabi ibrahim sai sake kawo ziyara ya ga umurnin da ya bayar akan ya rabu da wancan matar ko ya rabu da ita da yazo sai tarar da wata mata daban wannan mata ta masa maraba ta bashi gurin zama har da ruwan sha kun ga sabanin wancan ba ambaci waɗannan ba duka a dabi'unta shikenan sai tambaye ta ina mijinki tace ya tafi nema mana abinci tace ya rayuwa tace ka mun gode wa Allah muna rayuwa da dai gurgudu alhamdulillah yana kokari wallahi iya iya wasa sai ce to idan ya dawo ki masa sallama kuma ki ce tabbatar da kofarsa annabi ibrahim ya tafi isma'il can da yamma sai gashi ya dawo yana shigowa ta masa maraba sannu da dawowa sannu da kokari ta bashi guri ya zauna ta bashi ruwa ta dauko masa abinci tace ai bayan tafiyan ka wani dattijo ita bata ce tsoho ba wancan cewa tai wani tsoho ya zo kalmar kamar ba ladai amma wannan da tazo tace wani dattijo ya zo da siffa kaza kaza ta dai siffan tashi siffofi masu kyau tace ya ce in ka zo na maka sallama bai ma tambaye ta ba amma wancan sai da ya tambaye ta saboda jikin shi ya bashi yace akwai wanda ya zo ne tace eh sai ta yi shiru ya ce a gaya mun wani abu ne ta ce ya ce ka canja kofin amma wannan bai ma tambaya ba ta yi masa bayani ta masa sharhi ta ce wani dattijo ya zo gashi abin da ya ce yana maka sallama sannan kuma yana umurtarka da ka tabbatar da kofinka ya ce to wannan dattijo da kike fadi mahaifina ne kofa kuma da ya ce tabbatar da ita ke ce ya nitsu ya gamsu da tarbiyyarki ya fahimci cewa ke mace ce mumina wacce ta cancanci a zauna da irinta karkashin wannan takaitacciyar kisa ƴan uwa za mu fahimci cewar mata na annabawa nagartattu sune suke buga kwatance suke buga misali sune suke buga kwatance suke buga misali wajen mu'amala da mazajensu mu duba mu ga wannan mata ta biyu yadda ta karrama mahaifin annabi Ibrahim yadda ta girmama mahaifin annabi Ibrahim sannan abu na biyu bata zama daga cikin mata masu korafi ba bata zama daga cikin mata masu rena samun mazajensu ba kina wannan yake nuna mana daga cikin dabi'u da siffofi na mata mu'minai ba sa rena samun mazajensu ba sa korafi bisa ga yanayi da suke ciki wanda haka Allah ya hukunta mazajensu sannan kuma suna kyautata mu'amala wa dangin mazajensu da duk wani wanda ke da alaka da mazajensu kamar yadda muka gani daga wannan mata ta biyu sabanin mata ta farko to ana so kowace mu'mina ta yi kokarin koyi da wannan mata ta biyu a mu'amala da mijinta bisa ga abin da Allah ya hukunta masa gurgurdan samun sa to wannan za ta ga daidai a rayuwarta kuma za ta yi daddadin rayuwa cikin taimako da agaji na Ubangiji subhanahu wataala amma duk me rena samun mijinta wallahi tana cikin tashin hankali Ubangiji ba zai barta ta zauna lafiya ba tunda ai komai na hannun Ubangiji ki rena samun mijinki ki wulakanta waɗanda yake tare da su iyayensa danginsa to wallahi kin dinga ganin rashin daidai kenan a rayuwarki saboda komai na Ubangiji ne to ina ga ƴan uwa ai hakuri mun tsawaita muku kwarai da gaske da yawa kuma ga lokaci tabbas ya tura ga rana tayi abubuwan da muka faɗa na daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah ya gafarta mana
to kafin mu yi addu'a mallan akwai ƴan uwa da kuma suke bukata a sanya su a cikin addu'a akwai wata mata tana fama da rashin lafiya ko rashin shirye-shirye a duk lokaci akwai bazawarai da ƴan mata masu da mutunci da shi Allah tabbatar akwai kuma wata mata da ta zo ta kanta ɗan ta ba ta jin gari kuma ka ce matar da ta yi mata lalaci ta yi tana so a sanya mata ita a cikin addu'a bayan Allah ta yi shirye da ta yi baki ɗaya sannan kuma haka da aka saka ita wannan kungiya ta fara a cikin addu'a Allah ta'ala ba da shahadu da sabon kuma shiga wa da ne sabon ko sabon da ta fara kuma kuma da zo ta mutum da ya to insha Allah za a bi shi ne ya ko ko ta mata da ta hawo shi da malam na so zai karatu sa insha Allah ma shi da ya karatu sa ba ta yi Allah ta kuma asabar ba shi da ba ku ci a shek malam alim sai gabawa shi ne kai ta kuma ya ta fara da zuwa Allah ta ba su ga dukkan wa cikin ajiya musamman ba da sanarwa da suka shiga sai ne sai cikin ajiya Allah ta'ala ya ba su lafiya da rashin lafiya wannan suka shiga kuma ana ga wannan sanarwa da suka shiga da kuma duniya Allah ya sabe da kyawa ba shi kuma sani mun fahimci kawai lokaci ana yi da wannan kuma Allah ya shiga cikin karkata da rabi kuma ba mu sabe shi a cikin karkata
duk wani wanda ke da bukata cikin mu Ubangiji ka biya masa bukatarsa duk wani wanda ke da damuwa ko matsala cikin mu Ubangiji ka santa ka yaye masa ya Ubangiji
ya Ubangiji ka datar da mu da datar mu, ya Ubangiji ka albarkaci rayuwar mu, sanya albarka cikin rayuwar duniya, sanya mu zaman to masu albarka inda muke, Allah ka albarkaci zuriyar mu, albarkaci waɗanda ka bamu da waɗanda za ka bamu gaba ɗaya. Ya Ubangiji, muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka, waɗannan majinyata Ubangiji ka ba su lafiya, ka sanya jinyarsu ta zamanto kafara gare su. Duwani mai fama da jinya cikin musulmi, Ubangiji ka ni'imtar da shi da lafiya. Ubangiji ka jiyar da shi daɗin lafiya, ka sa jinyarsa ta zamanto kafara gare shi. Iyaye da suke fama da kangarewan ƴaƴa, Ubangiji ka shiga cikin lamarin. Ubangiji ka shiryar musu da ƴaƴansu. Ubangiji ka dora su kan turba. Ubangiji ka saita musu al'amuransu. Ubangiji ka daidaita musu al'amuransu. Ubangiji ka sanya ƴaƴansu su zamanto sanyin ido gare su. Ya Ubangiji, muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka, wannan ƙungiya ta mata musulmi, Allah ka taimake ta, abubuwan da take Ubangiji ka agaza mata, ka shiga cikin lamarinta, ka karɓa mata ayyukan da take na ƙoƙari wajen hidima da yaɗa karantarwa addinin musulunci. Ka sanya wannan aiki na wannan ƙungiya ya zama sababin shigan ƴaƴanta aljanna. Ya Allah, muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka, wannan karatu da muka yi Ubangiji ka karɓa mana. Ya Ubangiji, muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙonka ka yaye mana damuwoyinmu. Duk wani wanda ke da damuwa cikinmu ko matsala, Ubangiji ka santa, ka yaye masa. Wannan ƙasa tamu, Ubangiji ka azurta ta da kwanciyar hankali da zaman lafiya. Mata waɗanda suke da buƙatuwa zuwa ga aure, Ubangiji ka aurar da su. Zawarawa da ƴan mata, Ubangiji ka hore musu mazaje na ƙwarai. Su ma mazan da ba su samu daman yin aure ba, Ubangiji ka ba su mata na ƙwarai. Ya Ubangiji ka shiryar mana da jagororinmu. Ya Ubangiji ka shiryar mana da shugabanninmu. Ka sanya tausayinmu cikin zukatunsu. Ka sanya su zamanto masu adalci gare mu. Ya Ubangiji, ka sa mu yi daddaɗar rayuwa a wannan duniya. Ya Ubangiji, ka tseratar da mu daga azabar kabari. Ya Ubangiji, ka tseratar da mu daga fitinar ranar tashin alkiyama. Ya Ubangiji, ka sanya aljanna ta Firdausi ta zamanto makoma gare mu. Ya Ubangiji, wannan wata da ka nuna mana farkonsa har zuwa yau, muna roƙonka ka nuna mana ƙarshensa kamar yadda ka nuna mana shi farkonsa. Ka sada mu da alkhairan da ka tanadar cikin wannan wata. Ka sanya muna cikin waɗanda ka yi wa gafara cikin wannan wata. Ka sanya muna daga cikin waɗanda ka ƴanta a cikin wannan wata. Ibadu da muke yi cikin wannan wata, Ubangiji ka karɓa mana. Ibadar tsayuwar dare, Ubangiji ka karɓa mana. Ibadar azumi, Ubangiji ka karɓa mana. Addu'o'i da muke cikin wannan wata, Ubangiji ka amsa mana. Ubangiji ka datar da mu da daren Lailatul Qadri. Ka sa muna cikin wanda za mu ga wannan dare. Ka ba mu iko da damar ribatar wannan dare. Ya Ubangiji, muna roƙonka da wannan karatu da muka yi, ka sa mu cika da imani. Ka sa mafi kyan wuni gare mu ranar da za mu koma gare ka. Ka sa mafi kyan lokaci gare mu lokacin da za mu koma gare ka. Ka sa ƙarshen maganar mu a duniya ya zama la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم جعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك أواهين منيبين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allah ya amma an ban yi kwana kawai ta ne
Allah ya ko ita ce ba ta ne ana da ta ne.